الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكبرك دعوة لدى قوت رمضان من دعك تفي لدى رمضان بقوت أكيبة kuma yanzu an sake dawowa za a ci gaba da inda aka tsaya. Kafin mu tafi, mun sauke littafinmu na sharhu kitabul kaba'ir wanda muke a daidai wannan ranar a daidai wannan lokaci, kuma ba mu ayyana wani littafi da za mu sake komawa kansa ba, saboda a lokacin azumin ya karato na aka ce muka ajiye sai in mun dawo. Yanzu azumi ya wuce, kuma komai yana iya faruwa na sake samun wani dogon hutu din watakila, saboda kamar yadda aka sani yawanci lokacin aikin hajji ba a samu karatuttukan mu a wannan gurin. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ba wanda ya san me zai faru sai Allah. To, tunda ba mu yanke za mu saka wani littafi din ba, sai muka ce shi watan Ramadan din bari mu fitar da wasu darussa a cikinsa wanda za mu gaya wa mutane darussa domin su sake wata himma, da kuma mutane su yi refreshing din kansu da ayyukan da suka koya cikin Ramadan domin jaddada kyakkyawar niyya. Kafin mu ci gaba, akwai tsohuwar tambayar da muka tafi da ita tun a wancan lokaci ba a samu an amsa ta ba. Wani yake cewa, malam assalamu alaikum, da fatan malamin yana lafiya. Allah ya jikan wato iyayen malam. Amin. Malam sai mutum ne, wato mutum zai iya auren wanda take aiki a gidan rediyo. To, wacce take aiki a gidan rediyo, ai ba musulma ba ce? Da musulma ce, aiki a gidan rediyo sai ne. Ya rage maka kai ne ka san yadda in ka aura za ka yi kishin matarka da yadda abin da duk kake yi. Amma shi musulunci aiki a gidan rediyo bai haramta shi ba. Illa kawai dai a kiyaye dokokin Allah a cikin kowane irin aiki da za a yi shi ne. Sannan kuma mutum in ya auri mace yana da damar sharuɗa da zai saka duka. In ka ga za ka iya bi ta bi, ita ma in tana da nata sharuɗan ta saka, in ka ga za ka iya bi sai ka bi. Ai, mun karanta muku a nan cewa akwai shurutun nikah, wato sharuɗan aure, akwai kuma shurutun fil nikah, akwai sharuɗa a cikin aure wadda mutum ya kan sa, mace ma ta kan iya sawa. Wannan yarjejeniyar ita ce za ta ba ku yadda za ku yi. Wanda ya ga duk zai iya cika ma ɗan uwansa wannan sharadin na kai aure a kai shi kenan. Kana iya cewa zan aure ki amma ba za ki aiki a rediyo, mutane suna jin muryar ki ba, misali. In ta yarda shi kenan, ba ta yarda ba shi kenan. Ta kuma tana cewa in ka ga za ka iya aure na ina aikin rediyo, in ka ga za ka iya shi kenan, in ka ga za ka iya sai ka aura. Kowa yana da nasa sharuɗar. Saboda haka ba mu ne za a tambaye mu wannan ba. Mu kawai abin da muke magana shi ne, wacce za ka aura musulma ce shi ne kawai. Kuma musulma ce ta riga ta cika. Haka ne ko? Ya ce malam, don Allah a gaya min wato falalar azumin arfa. Falala guda ɗaya ta za mu ambata maka wadda manzo Allah ya ambata tsarara a cikin hadisinsa, ita wadda duk ya azumci azumin arfa ana kankare masa zulumin shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo a nan gaba. Wannan shi ne falalar da za mu ambata maka. tambayar shi ta gaba yana cewa azumin watan wato Sha'ban shi ma ina so a gaya min falalarsa, ko da ba mu gaya min falalarsa ba, manzo Allah yana aikatawa. Daga cikin falalarsa kuma manzo Allah ya ce a wannan watan ne ake kaiwa ayyukan mutane bi shekara a watan wannan Sha'ban din, saboda haka yake zon a kai aikin sai a wannan watan yana yawaita aji. Tunda falala kake so, watakila ba ma aikin kake son yi ba. Yake cewa tambayar ta gaba, malam mutum idan yana yin azumin Litinin da Alhamis, mutum sai ya jiranta azumin Sha'ban da ake yi kullun, ko da mutum azumin da ake yi Litinin da Alhamis ya yi, ban dai gane wannan tambayar. Wannan ta ƙarshen ban gane abin da ka rubuta ba, kuma sai na fahimci tambaya nake iya ba da amsa. Yake daga ƙarshe ina yi wa malam fatan waton alheri da zuriyarsa gaba ɗaya. Allah ya sa a gama lafiya. Muna masu sauraron ina mana fatan alheri. To Allah Ubangiji ya ba mu alherinsa. Tambayar ka ta ƙarshe ban gane ta ba, don haka sai ka yi haƙuri. Kamar yadda na ambata cewa za mu yi magana ne akan durusun Ramadan, ko kuma durusun min Ramadan, darussa da aka samu daga watan wato Ramadan. An gane? Takaddar ko kuma abin da zai za mu faɗi shi ne, ya fara dubu da cewa لقد ظل المسلمون في رمضان شهرا كاملا. باب شكا متان يسم كسن شيء أتكي وطر رمضان سنة أزمي وطن غباء ليس إكي دومين أزمي ثلاثة نجن أكيكو أتكي وطر نقوان كي قدا ثلاثة دمتان يسم كينا أزمي ينالون من نفحات ربهم. Mutane suna nema kuma suna samu daga ƙofofin rahamar Ubangijinsu, suna shaƙa. Sa'annan mutaqallibina baina du'a'in, mutane sun ƙare waɗannan kwanaki guda 30 suna jujjuyawa tsakanin du'a'in wa salatin wa zikirin wa sadaqatin wa tilawatil Qur'an. Abinda mutane suke jujjuyawa a cikin waɗannan kwanaki guda 30 sun kasance suna yin addu'o'i akan damuwoyinsu da abin da ya dame su. Sun kasance suna salloli irin na tarawihi, sun kasance suna ambaton Allah zikiri da karatun Alƙur'ani, sun kasance suna yin sadaqoki. Duka wannan wa kana hadha fi ayyamin ma'duda, hakan ɗin ya zama a cikin wasu 'yan kwanaki ƙididdigaggu wanda ake kirga su daga 1 zuwa 30. Babu shakka cikin waɗannan kwanakin duk wani musulmi za ka same shi tsakanin waɗannan abubuwa da muka ambata. Abu na farko, ko ya yi makansa addu'a, ko ya yi ma danginsa addu'a, ko ya yi ma 'ya'yansa ko kasuwancinsa ko al'ummar ƙasa ko kuma ita kanta ƙasar addu'a. Haka dai ya ƙare kwana 30 yana yi masu kansa addu'a. Haka nan kuma ya ƙare waɗannan kwanaki yana salloli, zai yi asuba, zai yi azhar, zai yi la'asar, zai yi magariba, zai yi isha, kuma zai yi asuba, sa'annan kuma zai yi tarawihi banda wasu nafilfili da yake yi. Haka mutum ya ƙare waɗannan kwanaki guda 30, sannan wa zikirin kuma ya ƙare su da zikiri, wani gurin ya yi talati, wani gurin ya yi tasbihi, wani gurin ya yi tahmidi, wani gurin ya yi tahlili, wasu guraren ya yi kabbaroni. wa sadaqatin hakanan kuma ya kare wadannan kwanaki guda 30 da yawai da yin sadaka daga mutane suna taimakon yan uwansu suna ba da sadaka suna yin komai a wadannan yan kwanaki wa tilawatul qur'an haka kuma ya kare wadannan kwanaki guda 30 yana jiggiyawa a cikin wajen karanta alqur'ani ko ya karanta da kansa ko kuma ya zauna an karanta masa a masa bayani haka mutane suka samu wadannan darussa wato a cikin wannan na ni mafificin da nima a rinka fifita don zafin ya yi yawa tunda ni ba wanda zai mun fifita kuma ban ce ka zo ka mun ba yawa amma dai zan ajiye nima saboda zafin yana damuna gaskiya to haka mutum ya kare wannan tsakanin lokaci wato da yin abin nan da yin addu'o'i da waɗannan ayyuka ɗin da karanta alƙur'ani kuma duk waɗannan abubuwa ɗin sun kare ne a cikin 'yan kwanaki ƙididdigaggu wato kwanakin da ba su da yawa kwanuka ne da ba su wuce 30 ba 30 ne ko 29 a wannan tsakanin ne wato aka yi waɗannan abubuwa kenan ko ba a gaya maka ba kasancewan al'ummar musulmi ta duniya ta samu wasu darussa manya-manya a cikin wannan wata ɗin na Ramadan addu'a dai an yi ta salloli an yi su zikirin Allah an yi sadaka an yi su karatun alƙur'ani an yi banda ma wasu abubuwa wadda ba mu ambace su ba duk waɗannan sun kasance a cikin kwanaki ƙididdigaggu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani da yake cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra to ubangiji ya kira watan gaba daya da ayyaman ma'dudat yan kwanaki ne da ake kirga su darussan da Ramadan ya bari suna da yawa kwarai da gaske laqad kana ramadanu madrasa Ramadan ya kasance wata makaranta ce wanda mutane suka shiga tun a 1 ga wata kuma suka graduating a makarantar 30 ga wata irin darussan da Ramadan ya koya musu Ramadan din shine malami a cikin aji al'ummar musulman duniya kuma su ne daliban aji daga ga wasu abubuwa daga Ramadan din ya koya wa mutane mun tattaro su saboda wasu sun manta su watakila shi yasa muka tattaro su domin mu sake tunawa mutane kuma idan Ramadan ya wuce to ubangijin Ramadan bai wuce ba shi ubangijin Ramadan yana nan idan azumin Ramadan ya wuce to azumin nafil bili bai wuce ba akwai fitatu shawwal wasu da yawa yanzu suna yi wasu kuma sun manta ma da sun yi su tafi shawwal sun gama yanzu suna azumin litinin ne da alhamis waɗannan masu himma ne kwarai da gaske wani kuwa har yanzu yana ganin da shi da azumi to sai dai in wani ramadan ɗin ne ya sake dawa saboda haka su suna nan da yawa wanda kusan ma su suka fi yawa za a iya cewa mutane ba sa yi makansu kishi da damansu wajen samun abun hannun Ubangiji amma suna kishi wajen samun abun hannun mutane ka yi ƙoƙari ka yawata kishi akan samun abun hannun Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala baya suwa yake babu hisabi to akwai sitatu shawwal saboda haka idan baka fara ba yau ana 18 ne ko ga ita shawwal ɗin saboda haka har yanzu kana da lokaci da za ka cike shekarunka gaba ɗaya na azumin a ce an rubuta maka azumin watanni 12 idan kai azumi guda 6 a yanzu ka yi ƙoƙari ka daure duk da wannan zafin ka yi haƙuri da jin cewa kana jin yunwa kana jin ƙishirwa ka yi haƙuri da wannan Allah ya rubuta ka cikin waɗanda suka azumci shekarar gaba ɗaya ka daure saboda haka Ramadan madrasatun makaranta ce to allimuna ko ta'allamna minha mun samu ilimi daga wannan ajin abinda muka koyo durusan azila, mun koyi wasu darussa daban-daban. Fa min abraz zalika ma yali, yana daga cikin abinda muka koya a cikin watan Ramadan. Na daya, mun koyi tahqiqul ubudiyyati lillah, mun koyi tabbatar da cewa mu bayi ne na Allah kawai. Wannan yana faruwa daga ketuwan al-fijr, mun dauki azumi a matsayin cewa mu bayi ne na Allah, ba za mu alfasha da harsunan mu ba, ba za mu ci abinci da rana ba, ba za mu sha da rana ba, ba za mu jima'i da iyalanmu da rana ba. Mun yarda cewa muna tabbatar da cewa mu bayi ne, mun karbi wannan umurni, mun mika ma Allah kanmu. Muna shan ruwa kuma za mu yi magariba, za mu yi tarawihi, za mu yi sallar isha, cikin darare kuma za mu karanta alqur'ani, za mu yi wasu salloli. Babu shakka mun tabbatar ma Ubangiji cewa mu bayi ne nasu masu bauta, domin waɗannan lokutan gaba ɗaya mun kare su cikin bautar Allah. Darasin da ka samu na farko shi ne, babu wasu awowi a cikin Ramadan waɗanda za ka sanya su ba bautar Allah kake ba. Idan ka kwanta bacci ma baccinka ibada ce, domin kana kwantawa ne a bisa yadda Allah yake a kwanta. Idan ka farka da karatun Alkur'ani da tuna azuminka da riƙe harshenka daga barin alfasha da wasu abubuwa munana da hana gabanka shiga abin da ba su kenan ba, don haka ka tabbatar da mai, ka tabbatar da cewa kai bawa ne na Ubangiji. To kada dan Ramadan ya wuce ka yi watsi da waɗannan awoyin baka tuna Allah, kuma baka yin wata ibada, kawai ka ɗauka cewa sallar azhar da la'asar da magariba da isha da asuba kawai su ne ibada, sauran lokutan da za ka watsar da su. In haka ne ilimin da ka koya a cikin watan Ramadan bai zama wukar gindiba duk lokacin da bukata ta faru ka fito da shi. Saboda haka ya kamata ka zamanto cewa ka koyi wannan darasi. Shi mutum musulmi ya yi riko da waɗannan lokutan ƙididdigaggu, a lokacin da ya hana kansa ci, a lokacin da ya hana kansa sha, a lokutan da suke sanannu. Wannan lokaci shi ne daga ketuwan al-fijr zuwa faɗuwar rana. Kana yin wannan ne imtisalan li amrillah, kana yi ne don sadar da umarnin Allah, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce summa atimmu siyama ila layl, sannan ku cika azuminku zuwa dare. Kuma a cikin wannan sadar da umarnin muraqabatu maula, wato kana mai kishin Ubangijinka tabaraka wa ta'ala. Wannan darasi na ɗaya kenan da ka koyo a cikin watan Ramadan. Ban sani ba ko za ka miƙe da waɗannan darussan ko kuma za ka ajiye ma Allah. Tunda Ramadan ya wuce, bari za ka hole ko ilimin da ka koya a cikin Ramadan za ka ci gaba da yinsa. Ya kamata dai ka ci gaba da yinsa. Darasi na biyu min durusi Ramadan, darusar Ramadan da mutane suka koya a cikin Ramadan, a darasi na biyu shi ne irtibatul muslim bil Qur'an. Kowane mutum musulmi ya ɗaure kansa da Al-Qur'ani, don haka shi yasa ko bai karanta Qur'ani ba to zai je gurin da ake karanta Al-Qur'ani, domin ya haɗa rayuwarsa da Al-Qur'ani. Bai kamata ka tsintsinke wannan igiyar yanzu ka jefar ka raba kanka da Al-Qur'ani ba, ko kana ganin ya kamata ka yayyanke igiyar yanzu? Bai kamata ba, tunda ka ɗaure kanka da Al-Qur'ani a watan Ramadan, hatta gidajen rediyo nan da suke kaɗe-kaɗe su ma sai da suka ɗaure kansu da Al-Qur'ani, amma na ga su yanzu sun fara tsintsinke igiyoyin. Kamar dai haka nan yanzu sun fara tsakaki da kidansu, haka ne ko? Kamar sun fara tsinke igiyoyinsu kenan. Sai dan wani lokaci kyan sai ka ji sun dan cino, sai a dan saka wani abu ko? To kamata ya yi mutum musulmi yadda ya ɗaure kansa da Al-Qur'ani, ya haɗa kansa da Al-Qur'ani tare suke tafiya kafar alqur'ani kafasa bai yadda an barshi a baya ba ya kamata wannan darasin ya dore ko ya za a yi ka samu wani dan lokaci da za ka karanta alqur'ani kuma ka samu wani lokaci da za ka je ka saurari wasu malamai ta hanyar ba ka ilimi a cikin wannan alqur'ani kada ka tsinke alaƙarka da Ubangiji ya zamanto alaƙarka da alqur'ani din ka daure kanka sima'an da jin alqur'ani ka rinka sauraron sa ana karanta shi kana ji wa tilawatan ka kuma ji alqur'ani ka rinka karanta shi da yawa an samu daga cikin musulmai waɗanda suka sauke alqur'ani a cikin wannan azumi da ya wuce da yawa an samu wasu sun sauke alqur'ani idan kai ba a same ka ka sauke ba to me ya hana ka sauke ya kamata yanzu ka rinka karanta alqur'ani waɗannan suna daga cikin darussan da muka samu muka amfana da su a cikin watan Ramadan darasi na uku wanda muka koya cikin watan Ramadan shine at-tarbiyatun nafs ala sabr kowane mutum ya koyo darasi a cikin watan Ramadan a wannan ajin ya koyi tarbiya maransa na yin haƙuri haƙuri dai malamai suka ce iri uku ne kuma ba wanda baka koya ba a cikin Ramadan na farko saburun ala ta'a yin haƙuri akan yi ma Allah da'a domin da ka ɗauki azumi daga ketowar alfijir ka yi haƙurin yunwa baka ci ba ka yi haƙurin abin sha baka sha ba ka yi haƙurin jima'i da iyalinka baka yi ba ka yi haƙurin riƙe harshenka daga ashare ashare daga munanan maganganu duka ka yi haƙurin haka ka ga kenan ka samu haƙuri akan ɗa'a to yanzu ma sai ka ɗauko haƙurin ka yi ma Allah ɗa'a ko da wani abun saƙo ya gifta a gabanka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka hana kanka na biyu daga cikin haƙuri shine sabrun alal ma'siya mutane sun yi haƙuri akan saƙo domin za ka ga mutane hatta harsunansu sun riƙe daga barin giba da annabimanci da zagin mutane mutane sun yi haƙuri da wannan sun yi haƙuri akan saƙon Allah sannan haƙuri na uku shine sabrun ala aqdarillahi ta'ala wato mutane sun yi haƙuri akan ƙaddarorin Ubangiji duk wanda ya ɗauki azumi Allah ya ƙaddara masa ya ji yunwa ya yi haƙuri akan yunwa duk wanda ya ɗauki azumi Allah ya ƙaddara masa ya ji ƙishirwa da zafi da komai amma ya yi haƙuri akan wannan ya yi haƙuri akan abin da ya samu na bin Allah ko na abinci ya yi haƙuri akan haka sannan ya yi haƙuri akan al-muqsi fil masjid zama a masallaci wajen sauraron alƙur'ani wajen sallar tarawih wajen kuma yin sallolin tahajjud duka ka yi haƙurin zama a masallaci wal baqa'u minhu ka wanzu a cikin masallaci ka ba wa masallaci lokutanka da yawa li ibadatillah dan bautata ma Allah waɗannan duka suna cikin nau'in haƙuri da ɗan adam ya haƙuri a cikin wannan wata na Ramadan to ya kamata wannan haƙurin ya ɗore ka yi haƙuri da sabon Allah ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddarar Ubangiji ka yi haƙuri a rinƙa sallar jam'i da kai asuba ne ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha duka ne darasi na hudu da aka samu a cikin watan Ramadan shine ta'awwadal muslim musulmi ya sabar makansa a cikin wannan watan Ramadan abinda ya sabar makansa shine salatul layl sallah da daddare da yawa waɗanda ba sa sallar dare da Ramadan ya zo sun yi sallar dare da yawa to wannan darussa da ka samu a cikin wannan Ramadan kada ka yi watsi da shi domin ma sallar dare tana da wasu fa'idoji wanda kake da bukata kwarai na ɗaya daga cikin amfanin sallar dare tana shafe zunubi na biyu tana sa hasken fiska na uku tana ba da lafiya a jikin ɗan adam ko waɗannan fa'idojin aka ajiye to sun isa kai sallar dare na hudu kuma manzo Allah ya ce shine sallar dare
da abu salihin dabi'a ce ta nagartattun bayin Allah
dan haka kenan duk wanda yake sallar dare kamar yayi kama da dabi'an tuwa da dabi'an tar abin nan salihan bayin Allah nagartattu
wanda suke sure annabawa
ka roki Allah ya kara maka kwadayi akan yin sallar dare ka mika ma Allah wannan bukata ka ce Allah ka sanya ni cikin masu yin sallah da dare ka rinka roƙon Allah wannan ka gaya ma Ubangiji zai amsa maka zai sa maka nishadi zai kuma tayar da kai zai baka kwadayin wannan abin darasi na biyar wanda aka samu a cikin watan Ramadan yurabbi Ramadan ala hibbul lisan Ramadan da ya zo a cikin ajinsa ya koyar a kwana 30 ya koya wa mutane tarbiyyar rai tarbiyyar kame harshe tarbiyyar kame harshe mutane za ka ga ba su cika ashar ba ko amma yanzu wasu sun koma suna ashar dinsu ko waye ke yin ashar anan babu na ka ba mai yin ashar anan to ka dauka yayin da muka ce ma Allah ya duba mu to da Allah kada ka je kai kar ka saba mana wannan alƙawari ba wanda yake yin ashar anan ya Allah nan duk salihan bayinka masu ambatonka ne da Allah ka daina ashar Ramadan ya koya mana riƙe harshe kada a zagi kowa kada a ci mutuncin kowa kada a keta haddin wani da harshe Ramadan ya tabbiyantar da rayukan mu a da harsunan mu akan kiyaye su min al-ghibati wan namima wato daga annamimanci da kuma ghiba duk waɗannan mun koya a cikin watan Ramadan abuna shida shine bazulul mali fi sabilillah mutane sun koyi sake kuɗi dan Allah a cikin watan Ramadan wannan fa da mai kuɗin da wanda ba shi da kuɗin kowa ya koyi sake dukiya domin har wanda ba shi da shi zaka ga ɗan naira 50 din nan zai iya ba mu wani sadakar albarkacin Ramadan mutane sun koyi sake kuɗi wasu kuwa miliyoyi ma suka sake suka ciyar da mutane abinci saboda Allah ya ba su abinci saboda haka mutane sun koyi sake dukiya a cikin watan Ramadan to kamata yayi bayan Ramadan din ya wuce su ci gaba da yin wannan aiki su ci gaba da taimaka ma waɗanda suke mabukata wannan Ramadan ya koyar da mutane wannan har ya zama to ba sa kyashi wasu sai Ramadan ma suke fitar da zakka wasu kuwa sun fitar da zakkar amma kuma sun cire wani abu suka mika wa wasu mabukata duka an samu wani na bakwai daga cikin darussan da Ramadan ya koya mana wa kam yake dewa yarfa'u yadayhi ila sama wadanda suka daga hannunsu zuwa sama don su roki Allah kai kusan ma in kace dukkan musulmi a cikin azumi ya daga hannunsa ya roki Allah ba za ka kuskure ba dukkan musulmi ba wanda bai daga hannunsa ya mika ma Allah idan da wasu mutane ba sa yin addu'a to da Ramadan ya zo ya koya musu yin addu'a saboda suna tsammani lokaci ne na amsa addu'a to Ubangijin da yake amsa addu'a idan Ramadan ya tafi shi bai tafi ba yana nan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li kawai su amsa mu zan amsa mu wa yatadarra'u yana tawadu'i a gaban Allah wa yad'u Allah hajatahu yana roƙon Allah buƙatarsa jama'a a wannan gurin mutane suna da buƙatu iri daban-daban ko da ba ta lafiya ba ko da ba ta kuɗi ba ta kawai ƙasar nan ta zauna lafiya al'umma tana buƙatar yawaita addu'a
da Ramadan kullun ina gaya muku da Ramadan sai dan zo tafsiri a wannan wurin a gaya ma Allah kasan nan ba za ku iya ba Allah kadai shine zai iya mata ma mutane su gyara halin su koma wajen Allah ba wanda yake jin dadin kasan nan ko kana zaton waɗanda suke jin dadin ta su ma ba dadin ta suke ji kuma wata aya a cikin alqur'ani da take bani tsoro kuma duk abubuwan da suke faruwa sai kaga in kana kallon ayar ba za ka yi mamaki ba ubangiji ya faɗi wata magana yake wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubu Allah yake ni ne ni kadai nake iya daukar azzalimi sai in dora masa wani babban azzalimin da yake karfin sa akan sa shi din fa da aka dora masa shi ma azzalimi ne dan ga garke zalunci idan kai zalunci to Allah zai dauko wani da yafi ka zalunci sai ya dora shi akan ka take ta kukan zalincin sa a baya kuma akwai wanda ka zalunci yanzu ba darussa suna ta faruwa fa a wannan kasar kuma yan siyasar nan sun ki su kula da abin da muke gaya musu kuma wallahi shi ne yake cin su a yanzu wallahi abin da muke faɗa shi yake cin su yanzu ai ko kwanan bayan nan mun yi karatu cikin wata na ce ƙaurace-ƙauracen da suke ba zai kai su ba za ka zalunci yan jihar ka ƙaura ka komawa ta jam'iyya ba kuma ga yi tsammanin Allah ba zai bi bayan ka ba da zaluncin da kai wa mutane wai wani ake tsoro duk wannan ƙauren ba ta Allah da annabi ba ne wallahi wani ake tsoro ana tsoron wani ne to kai da ake jin tsoronka kai yanzu muke nunawa kai da ake jin tsoro kai din dai da ake jin tsoro an yi zalunci bari a koma gurinka to Allah zai waiwaice ka da wani babban azzalumin da ya fi ka wallahi ka jira time ne kawai lokaci ne ka jira yanzu ba ku ganin wasu hadda ankwa jama'a waɗanda suke da ganin sun fi ƙarfin ma komai ko ba haka ba ne mai tarihi yanzu yake nuna kar ka yadda kai zalunci wallahi idan ka zalunci mutanen ka ga koma wata jam'iyyar Allah sai ya bi ka da wannan zaluncin kuma waɗanda ka koma gun sai sun zalunce ka fiye da yadda ka zalunci waɗanda ka zalunta muna gaya muku ku rubuta ku aje sai kun karanta da kanku za ku ce eh an faɗa taron banza taron wofi duk Allah sai ya fasa taron wallahi zai fasa shi ku jira Allah yana da lokaci in dai zalunci ake yi aka zalunci talaka aka koma ake wannan ku jira wallahi duk sai sun fashe Allah ya ce sayuhu zamul jam zan fasa taron bayan na fasa taron wai walluna dubur kowa sai ya tsinke a guje sai ya dani inda zai shiga kuma ba zai shiga ba ku rubuta ku aje rubuta wallahi ku aje ko bayan ranmu sai kun faɗa na ga ku gyara halin ku ku koma wajen Allah ku gaya ma Allah ba abin da yafi karfin Allah duk azzaluman nan sai Allah ya yi maganin su wallahi sai ya yi maganin su ka ci gaba da zaluntar mu dan mulkin da kake dan karfin da kake da shi a yanzu akwai lokacin da Allah zai fi karfin ka kuma ta lalaya maka wani ɗan tayin da aka baka wanda ma kowa ya san tayin ɗinka shekara takwas ne ko ba takwas ba ne takwas ne ba da maka ƙara kowa ya sani kuma wallahi sai zaluncin da kai ya ga bayanka ba wanda zai ga bayanka sai zaluncin ka ne zai ga bayanka innama baghyukum ala anfusikum Allah ya ce zaluncin ku kanku zai kare guguwa ta fara kadawa
dole kuma sai ta daukar ma ko mintiyar sa wallahi. Ko bai dan uwansu ne? Na'am. Dan haka muna buƙatar addu'a. Kowa ya koma wajen Allah. Ya gaya ma Allah, Allah kai maganin zalunci da azzalumai. Ka faɗa ma Ubangiji wannan cikin dare, ka tashi ka gaya masa. Allah kai maganin azzalumai da zalunci. Na takwas, wa min durusin Ramadan, at-tahalli bis-sidq. Daga cikin darasin da muka samu a watan Ramadan, mun samu darasin yin ado da gaskiya. Saboda azumi wata ibada ce ta sirri wanda ta shafi ɗan adam da Ubangijin. Kana iya cin abinci ka ƙoshi ka muka fito ka ce kana azumi. Amma saboda gaskiya da imani da kake da shi da Allah, ba ka yi wannan ba. Ya nuna kana yin azumi ciki da waje. Ibada ce ta sirri tsakaninka da Ubangijinka. Da haka ka samu ado da gaskiya. Darasi na tara da na san lokaci ya yi kusa ko. Shine at-takhallus min al-adat as-salbiyyah. Mutane sun wofantu daga wata ɗabi'a mummuna. Wato shine aikin zulunci, mutane sun bari. Al'adar su munana duka sun bari. Wa raja'u ila Allah, mutane sun koma zuwa ga Allah da ibada da karatun Al-Qur'ani da zikirin Allah. Duk sun koyi wannan darasin cikin watan Ramadan. Abu na goma shine cikin darussan mutane sun samu tarbiyyar rayukansu wajen ƙaurace ma aikin zunubi. Sun koma zuwa ga da'a ma Allah. Daga sallah sai karatun Al-Qur'ani sai kalmomi daɗaɗa sai yin sadaka sai addu'o'i. Haka mutane suka rayu. Daga cikin darasin abu na goma sha ɗaya shine mutane sun fa'idantu sun ji a ransu cewa ashe abinci da Allah yake ba su da abin sha ba ƙaramar ni'ima ba ce. Domin har ɗan adam ya san cewa rana ta faɗi kwanansa ne ya ƙare, amma yana son ta faɗi don ya ci abinci. Ya gane cewa lallai ashe arzikin da Allah yake ba shi kullum yana ci yana sha ba ƙaramin arziki ba ne. Ya san ƙima da darajar ni'imar da Ubangiji ya masa. Inda Allah zai hana ka abinci ya barka da yunwa tutur ya za'a yi. Azumi ya sa mutane sun gano ni'imar ƙosar da su da ake da ba su abinci, Ubangiji ya musu karamci da yake ba su abinci kullum. Kullun yash'uru bil jau, kowa yana jin yunwa. Wa yash'uru bil 'adash, yana jin kishirwa. Wa yahtaju ila ta'am, yana buƙatar zuwa ga abinci. To a ce yanzu magariba ta yi kuma kawo da azumi, duk garin ba abinci ya za ka yi. To amma da aka samar da abinci ko da kuɗinka ka zaya, ka san dai akwai ni'ima. Akwai gane ni'imar Ubangiji da ya maka ce. Wannan yana cikin ni'imar Ubangiji da ya maɗan Adam. Na goma sha biyu daga cikin darussa, mutane za su gane muhimmancin lokaci. Daga cikin darussan da Ramadan ya barwa mutane akwai muhimmancin lokaci. Domin ka san lokacin ɗaukan azuminka, ka san lokacin buɗe bakinka. Kuma ko agogonka ka duba za ka iya cewa saura minti kaza ko saura awa kaza ka yi buɗe baki. To yadda kake saura minti kaza ka ci abinci don marmari, to ka gane muhimmancin lokaci. Kuma sauranka awa nawa ka mutu, ko sauranka kwana nawa ka mutu, ko sauranka shekara nawa ka mutu. Ka ga shekarar bana ta Ramadan, anya akwai yiwuwar za ka ga tabari. Dole wannan ka gane lokaci yana da muhimmanci, ka ribance shi ka ci riba a cikinsa, kada ka yi asarar lokutan. Kada dan Ramadan ya wuce ka kama dara, ka kama lido, ka kama karta, ka kama tata, ka kama shan giya, ka kama shaye-shaye, ka kama zinace-zinace. Lokacinka ne yake tafiya, za ka mutu.
darasi na 13 da Ramadani koya wa mutane shine husnul ta'assi kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kyakkyawan koyi da manhaji na ubangiji da manhajin da manzon Allah ya gode shi da shara'i'u dini kai kyakkyawan koyi da mai shari'a take kai a bayan wannan kasa karka bata makanka lokaci kin yi makanka lokaci baka yi guzurin tafiyar da zaka yi ba Ramadan ya koya maka wannan darasi na 14 wanda yake shine na karshe babban darasi da Ramadan ya koya lokacin da zai tafi ya kwadaitar da mutane akan cewa yi amfani da damar su yanzu jama'a duk wanda ya tarawihi da Ramadan bai yanke ba har Ramadan din ya wuce da wanda ya kiyin tarawihi har Ramadan ya wuce gaba da lokacin ya riga da ya wuce ko ma zai dawo ba wanda ya ci riba fa ya ci riba wanda bai ci riba ba ya riga da ya faɗi ko yi amfani da damar ka Ramadan din da yago kai amfani da damar karibanci wannan lokacin yanzu Ramadan ya riga da ya tafi ya koya maka amfani da dama yanzu ba mai tabbas a cikin mu zai kai gobe wannan dan lokacin da kake da shi kai amfani da shi kai ka mayar da kanka cikin masu yi ma Allah da'a kar ka yadda ka sa kanka cikin masu sa fawallahi malam yayi rantsuwa da Allah yace na rantsa da Allah ma yadri ahaduna babu ɗaya daga cikin mu da ya sani wallahi babu ɗaya daga cikin mu wanda ya sani hal yudriku ramadan alqadim ramadan mai zuwa zai riske ka akwai wanda ya sani wai cikin mu na akwai wanda ya san Ramadan na baɗi zai same shi da ka samu wa Ramadan din baɗi akwai wanda ya sani wallahi ba wanda ya sani ba wanda ya sani yayi wasu maganganu masu tada hankali da zai rufe magana yace to tunda ba wanda ya sani ala yace saurara ga wata magana zai gaya maka yace ka saurara ka saurara ko to ka ji magana yace ibnu adam dan adam kai ne shi ko ba kai bane ni shi ne kai ma shi ne ita ma shi ne shi ma shi ne dan adam aish yace ka rayu ma shi ita yadda ka ga dama in ka ga dama kai sabo in ka ga dama ka bi Allah fa innaka mayyitun yace wallahi zaka mutu magana tana fita da hankali yace kai dan adam kai shi ne ni ma shi ne ita ma ita ce shi ma shi ne rayu yadda ka ga dama in ka ga dama kai ta shan giya yau kai ta kashe kashen rai kai ta satar kayan mutane kai duk abin da zaka yi na zunubi kai kai fa innaka mayyitun ce wallahi zaka mutu in ko ga dama daga yau kama bin Allah karatun alqur'ani zikrullah istighfari salloli nafirfili duk wannan ba zai hana Allah ya kashe ka ba fa innaka mayyitun zaka mutu illa kawai mutuwa za ta zama daban-daban kowa abin da ya shuka shi zai girba wa ahbit man shi'ta wanda duk kake so ka so shi kudi kake so ka so kudin mulki kake so ka so shi mata kake so ka so zina kake so ka rinka yi ka so sata za ka rinka yi wa mutane kake rayuka kake so yi ka je ka so duk abin da kake so kuma ka yi fa innaka mufariquhu yace sai ka rabu da wannan abu ba yadda za ka wata rana sai an samu ba ka yi dole kawai ka rabu da wannan abu ka sai sake waiwaitanka wa'amal ma shi'ta aikata abin da kake so zina zagin mutane cin mutuncin mutane danne haƙƙin mutane zaluntar mutane cin ƙarfi akan mutane kashe rayuka zakai kwace zakai me zakai wa'amal ma shi'ta aikata duk abin da kaga dama fa innaka majziyun bi yace da shi za a sakanta maka سيد البر بين الله إذن كبي الله لا يبلى بايع لالك إنك تأستغفر الله وأنك تستجفار إنك يبدا لايع والله بذي لالك سيبا حد أبدا ينانا بذي لالك سيبا إنك يصلى النافلة ركعة أبدا والله بذات لالك سيبا تنانا دول أجل دين الله لك سنكاي لا يبلى بعضي طوفة لا لا تأتي علينا ايكي سيكي مغاكما والذنب الذنوبي كوني دكيبت إذا نوني كي ايكي الذنوبي لا ينسى بذا أمن تاشبا والله إن كي الذنوبي الله بذي من تابا ملائكو براز من تابا لا أرغو تامخش والديان مي شريعة in ka mutu aka tada alkiyama wanda za a gurbanar da kai a gaban sa ya maka shari'a la ya mutu shi baya mutuwa bai mutuwa Allah ne mai maka shari'a ko bai mutuwa sai yace kamata jiru tudan yadda kai haka za a maka banda ka shuka shi za ka girba نسأل الله السلامة والعافية من روكم الله يكبو تدمون قمونا من أيك يبام الله في عدم أيك تأيكم الحيل ونسأل الله حسن القاتمة من روكم الله كتيا وارتكاوة ونسون درسنا رمضان كما ياكما تقوى يساك فرقوا يا ريبريشن إن كانت يتقبى دين إبادة da dan lokacin da ya rage masa a rayuwa wa sallallahu umma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa tabawar allah ta bata ana nemanta ubangiji allah ya dawo da ita allah ya sa a gano ta ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين